أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أوام أسكلم دسورة رمو تكفر سنة تيفي إيكاس منا مكوغي سواتا الدين المسلنشي سنن منا كارا قودي والله سبحانه وتعالى واندا يبامو إيكو داداما مكهرودكو واتو أولنا درسينامو ميتاكن wato hada na soshi. Wannan shine darasinmu na biyu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wancan darasi mun tattabo tarihin wannan ilmin a musulunci, kuma mun bada wadansu ka'idodi da ake tafiya akan su, kuma mun fadi littafan da zamu yi aiki da su, littafi guda biyu, wato littafi na daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiqi, da kuma littafi na as'ilatun wa ajwiba na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi, wanda kuma zamu iya karawa da wadansu bayanai wadanda ba su cikin littafan, ko kuma wadansu ayoyi, don saboda mu fahimci mas'ala da kyau. To, dama mun fada cewa malamai sun yi bayani, idan aka ce an samu tanaqud a cikin Al-Qur'ani, to sai dai zamanto a zahiri ne kai kake ganin akwai tanaqud, akwai hanyoyin da za a bi a warware wannan abin da kake gani. Dan haka, insha Allah ta'ala, za mu dan bibitar ka'idodin da malamai suka fada sai mun fara darasin mu. Shine akwai wadansu baitutukka wadanda Ustadu Dr. Ahmad Al-Khatib a cikin littafin sa Mafatihu At-Tafsir ya kawo su. To, saboda muhimmancin su nake ganin duk lokacin da za mu fara wani darasi, yana da kyau mu kawo wadannan baitutukkan sannan mu fara bayani. Shine yake cewa, ko malamai suka ce, في التناقض من الشروط وحدات ثمان: وحدة الموضوع والمحمول والمكان والشرط والإضافة، والشرط والإضافة الجزء الكل، وحدة الشرط والإضافة الجزء الكل، القوة الفعل أيضا، وأخيرا الزمان. كافين أتي أكوي ورور جونا أتيكين مسألة توسم جنجنون. To, ana buƙatar ya zamanto sun ci karo cikin waɗannan abubuwa guda takwas, ko kuma ɗaya daga cikinsu sun haɗe a ciki, kamar yadda Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiqi a cikin Adabul Bahthi wal Munazara ya kawo su. Ya kawo guda tara, duk da yake shi na taran ɗin bai shahara ba, daga cikin fuskokin wato cewa maganganu sun ci karo da juna. Sannan ya nuna ba a buƙatar takwas ɗin gaba ɗaya, cikin ɗaya idan aka samu ya isa, kina an samu ƙarin wani ma, to zai zamanto kamar matsayin riba ne. في التناقض idan za a ce magana ta warware ta magana, mina shuruti, ana buƙatar sharuɗa wahidatun saman, abubuwa guda takwas, ko takwas din duka, ko bakwai, ko ɗaya daga cikin su. Wahidatul mawdu'i, ya zamanto mawdu'in guda ne. Yanzu misali, idan anka ce mawdu', kamar yadda muka faɗa cikin ilimi na nahwu, ana nufin al-mubtada, an gane ko? Sannan kuma abin nan a cikin ilimin balaga suna kiran shi al-mahkum, wato al-mahkumu alaihi. Yanzu misali, idan mun kace al-ilmu nafi'un, ilimi abu ne mai amfani, al-jahlu laysa binafi'in, jahilci bai da amfani, to kaga babu matsala, domin al-ilmu da al-jahlu ba dai suke ba. Duk hukuncin da za a yi kan su, wannan ba matsala bane, yana iya bambanta, bai dace ba wato ana iya a samu bambancin hukunci saboda mi, saboda al-ilmu daban, al-jahlu daban. Wal mahmul, da kuma al-mahmul, al-mahmul shine suke kira al-khabar, an gane ko? Al-khabar. Sannan kuma malaman balaga suna kiran al-mahkum, an gane ko? Da shine ake yin hukunci, al-mahkumu bihi kenan. To, shi ma idan aka samu bambancin su ba matsala bane. Kaga in kace al-ilmu nafi'un, al-ilmu laysa bidar, to kaga laysa bidar da nafi' suni khabar a cikin ilimin nahwu, to kaga babu matsala a samu sabani tsakankanin su. Sannan kuma suka ce wahidatul mawdu'i wal mahmuli wal makan, da kuma wuri ya zama to wurin da aka yi ba hukunci iri daya wuri guda ne amma idan suka bambanta to wannan kuma ba matsala bane ina fatan ana fahimta ta domin idan wuri ya zama to dai ne to nan za a iya samun matsala amma idan wuri ya bambanta kenan hukuncin da za a yi musu zai iya bambanta sai malamai suka ce sannan kuma wato wahdatu sharti sharadi ya zama to daya to nan za a yi cinkaro amma in sharadi ba daya bane to shikenan babu matsala yanzu in nace muhammadun najihun muhammadu ya ci jarabawa sai nace inishtahada ko kuma nace muhammadun najihun muhammadun ghairu najih muhammad ya ci jarabawa muhammad bai ci jarabawa ba to kaga wannan magana ta ci karo da juna amma idan sharadi ya bambanta babu matsala najihun inishtahada najihun in lam yajtahid kaga babu matsala kenan wato sharadin su ya bambanta wahdatu sharti wal idafati ko kuma abinda an ka danganta ma yanzu misali idan nace al ilmu mutaghayyirun al ilmu ghayra mutaghayyir ilimi yana canzawa kuma ilimi baya canzawa to kaga wannan maganar zaka ga ta ci karo da juna amma idan muka ce ilmu llahi ilimi na Allah muke nufi to shi wannan ghayra mutaghayyir ilimin Allah baya canzawa amma kuma ilimin dan adam yana iya canza ina fata an fahimci ni kuma jahilci na iya gitto masa wani lokaci ya mamanta abin da ya karanta to kaga wannan wato wasna ne ta idafa idafatu al-ilm ila Allah subhanahu wa ta'ala ko idafatu al-ilm ila al-insan sannan wahdatu ash-sharti wal-idafati al-juz'u al-kullu kuma ya zamanto akwai bambanci tsakanin al-juz'u wal-kullu yanzu misali idan nace gidan nan meter dubu ne kuma nace gidan nan meter 500 ne to idan ina nufin rabin sa nake nufi to kaga nan ba a cewa magana ta ci karo da juna sai dai in nace fadin sa meter dubu ko meter dubu kuma rabin sa meter dubu to kaga nan ta ci karo da juna amma da rabin sa nake nufi da wannan ba a ci maganganun ba su ci karo da juna ba shine wahdatu wato ash-sharti wal idafati al-juz'u al-kullu al-quwwatu wal-fi'lu sai kuma al-quwwa da al-fi'l mun fada a darasin da ya gabata abinda ake nufi da al-quwwa shine karfi a larabci al-fi'lu shine aiki amma na ana nufin al-quwwa shine abinda yana iya kasance haka nan al-fi'lu kuma abinda ya riga ya kasance shine abinda ake nufi a nan dan mustalah ne na ilmu wani lokaci ilmu al-jadal da ilmu al-kalam suna kawo su amma amfanin su saboda suna taimaka mana da ilimi kuma duk abin da bai saba ma al-Qur'ani da sunna ba muna iya mu danyi bayanin sa ko mu amfana da shi ina fata an fahimce ni kenan yanzu misali ina iya cewa muhammadun mayyit muhammadun laysa bimayyit muhammadu ya mutu muhammadu bai mutu ba in nace muhammadun mayyit ina nufin muhammadu ya mutu to nan a al-quwwa ko a al-fi'l in a al-quwwa nake nufi kenan ina nufin mutuwa zai yi tabbas amma bil-fi'li bai mutu ba laysa bil-mayyit bil-fi'l kenan ina nufin a yanzu bai mutu ba kuma a gaba zai mutu misali ko kuma wani misali da na bayar a cikin darasin da ya gabata wanda ba shine mafi dacewa ba tana yawancin ƴan uwa ba za su fahimce shi ba zan can katako to misalin da zai fi dacewa shine mu dauko ƙwayar hatsi sai mu ce wannan zangarniya ce to idan muka ce zangarniya ce ko kuma muka dauki ƙwaya ta hatsi muka ce wannan karin hatsi ne idan muna nufin zuwa gaba bilquwa zai iya zama ƙwaya idan aka shuka shi idan zai iya zama kari idan aka shuka shi amma kuma bilfi'li yanzu kuma ba ƙwayar bane to kenan yana buƙatar a san menene nake nufin da ce wa akhiran sannan kuma na ƙarshe malamai suka kawo az-zaman ya zamanto zamanin su ya ci karo da juna idan zamanin bai ci karo da juna ba babu laifi idan nace Muhammadu yana raye Muhammadu ya mutu to kaga sun ci karo da juna amma ina nufin Muhammadu yana raye da safi amma da marece ya mutu to kaga wannan babu matsala to shi yasa da yawa daga cikin masu bincike na ilmi ana so mutane su fahimci irin wannan a cikin tafiya saboda mi saboda zaka iske wani lokaci rashin sanin wannan zai saka dauki magana ta ci karo da juna kuma alhali magana bata ci karo da juna ba kaga ko da lokaci muka yi amfani misali mun ka ce ash-shamsu mushriqa rana tana da haske sannan kuma muka ce ash-shamsu laysat mushriqa rana ba ta haske to kaga abin zai baka mamaki amma ba matsala bane ash-shamsu mushriqatun fi an-nahar da rana rana akwai hasken rana ko kuma rana tana haske amma ash-shamsu laysat mushriqa fi al-layl domin ba a ganin hasken rana da daddare a inda hasken ranan ya boyu a wani yanki na duniya to irin waɗannan mas'alolin ana buƙatar dalibin ilimi ya fahimce su ko ku sabanin makan kamar yadda muka faɗa ina fata an fahimce ni idan aka samu sabani yanzu in nace al-jawu baridun ala al-jabali al-jawu wato laysa bi baridin ala sathi al-ard wannan babu matsala domin gurin zai bambanta in nace akwai sanyi saman dutse kuma nace akwai wato abin nan wato akwai sanyi kuma akwai zafi wato a karkashin kasa zafi da sanyi ba za su haɗu lokaci guda ba amma al'ada ce da daddare sama saman gidaje da saman dutse yana da sanyi kasa kuma yana da zafi to kinan idan nace yanayi da muke ciki akwai sanyi yanayin da muke ciki akwai zafi to sai a bincika me nake son nace idan ba wuri guda nake nufi ba ina nufin saman dutse ko a wata kasa yanzu cikin sanyi ake amma a wata kasa ana cikin zafi ba za a ce maganganun sun ci karo da juna ba to shi yasa ƴan uwa musulmai sanin irin wannan yana taimakama ɗaliban ilimi su kauce ma matsaloli da dama waɗanda ake tattaunawa akan su a ƙarshe sai a iske ma manufar ta bambanta ashe ba ma kowa akwai inda ya dosa amma sai aka koma aka ci lokaci mai tsawo wajen tattaunawa sai an tabbatar da waɗannan ababen guda takwas ko ɗaya daga cikin su ne suka ci karo kuma kowa ya ja anan ne za a je neman wato yadda za a wato gane wane ne ke da gaskiya domin dama malaman usulul fiqh suna da wata ka'ida mai kyau shine cewa duka lokacin da ake ganin nassosi sun ci karo da juna za a tafi zuwa al-jam'u shine ya za a yi a hada su wanda shine wannan karatu da zamu yi na jam'u bainan nusus yadda za a hada su sai in ya ta'azzara sannan ayi at-tarjihu a rinja yadda wani sashi akan wani sashi ko kuma a rinja yadda wata ma'ana akan wata ma'ana mun faɗa cewa duk nassu yana dauke da lafazi da ma'ana to mafi yawanci abinda yasa ake kokarin nuna maka abinda ka sa tsammanin ya warware juna ko lafazin ne kake ganin wannan bai dace da wannan ba ko kuma ma'anar ce kake ganin a waccan ma'ana ta warware waccan ma'ana to da wannan ne zamu iya amfani duk lokacin da muka zo kan mas'ala mu yi bayani akan kowane ilimi domin ina fatan lokacin da zamu yi bayani mu rinka bayanin wato shi asalin tanaqudin ta daga wace fuska ya taso cikin wani ilimi ne an gane ko yadda zamu fahimtar sa da kyau shin ta ilimin nahwu ne ko ilimin sarfu ne ko ilimin balaga ne ko ilimin aqida ne ko ilimin tafsiri almuhimmu dai mu nemi asalin sa sannan mu yi bayanin sa wannan yana daga cikin abinda zai taimaka mana wajen fahimtar wannan karatu kuma a kowane lokaci insha Allah zamu rinka maimaita waɗannan ka'idodin saboda amfanin su muna fatan Allah subhanahu wataala yayi muna wato jagoranci to da yake littafi biyu ne muke aiki da su wani lokacin wani ya kawo wani wata mas'ala wani bai kawo ba zan yi kokarin na bi su a tartibin alqur'ani yadda zan hada su kuma akwai wasu usuli tafai guda biyu waɗanda in Allah ya samu kare waɗannan zamu kara da su a cikin wannan fannin in Allah ya bamu iko na farko zamu koma cikin littafi na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi sai ya kawo a cikin suratul Fatiha mas'ala ta farko an kawo Ar-Rahman Ar-Rahim yace waɗansu malamai sun ce Ar-Rahmanu ablagh fil wasfi bir rahmati min Ar-Rahim kina Ar-Rahmanu yafi karfin ma'ana wato Ar-Rahman yana nufin Allah mai rahama Ar-Rahim yana nufin Allah mai rahama to amma wanne ne yafi karfi daga ciki sai wadansu suka ce Ar-Rahman shine yafi karfi to sai ya kawo shi yace to idan shi Ar-Rahman shine mafi karfi sannan aka kawo Ar-Rahim yace to wa adatul arabi fi sifatil madhi at-taraqqi min al-adna ila al-a'la al-haliku a cikin al'ada ta yaren larabci domin al-qur'ani ya sauka da yaren larabci kinan usulubil larabawa dole za a fahimce shi na zancen su a cikin balaga da adab kuma a san ka'idodin yaren larabcin da nahwu da sarfu ko ba haka ba saboda a fahimci larabcin don a fahimci wato alqur'ani mai girma da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ada ta larabawa idan za su yabi abu to za a fara ne da sifa wadda take karama sannan a je zuwa ga babba wannan shine al'ada su a mafi yawancin lokuta yace to gashi suna cewa alamun ko alimun nihrir kaga alimun masani nihrirun babba kwararre kaga ba su cewa nihrirun alimun to in mun ce ar-rahman shine mafi girma to kuma ya aka fara da shi kuma alqur'ani shine mafi fasaha an gane ko amma koda a fage nan ya kawo sifatul madhi to idan azzammu ni fa zargi to yaya ne ake yi da shi misali za a fara ne da mummuna kuma fi muni ko a wajen zargi zaka iske za a fara da karami sannan aje zuwa ga sifa wadda take babba ina fata an fahimce ni to don haka shine malamai suka kawo waɗannan wannan magana da malam ya kawo ba duka malamai suka tafi akan ta ba waɗansu sun tafi cewa da ar-rahman da ar-rahim duka siyaghul mubalagha ne suna nuna kowane daga cikin su Allah ya kai matuƙa wajen jin kai kenan kaga daga nan maganar da malam ya kawo ta samu iskali ma ba duka malamai suka tafi akan wannan ba abu na farko kenan abu na biyu shine cewa shin menene bambancin su in dukkan su suna nuna mubalagha sai waɗansu daga cikin malamai suka ce ar-rahman yana nufin Allah ya siffantu da rahama ar-rahim yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana ya siffantu da rahama kuma yana sadar da ita ga bayinsa ban sani ba ko mun fahimci wannan misali akwai bambanci tsakanin a ce wani mai dukiya ne da a ce wani mai dukiya ne mai kyauta domin ba duk mawadaci bane yake kyauta da abin da Allah ya bashi ko mu ce malami wani malami ne ku ba ɗaya ki da malami ne mai karantarwa ba domin ba duk wanda yake da ilimi ba yake karantarwa to kenan shi ar-rahman yana nufin Allah ya siffantu da rahama ma'ana dukkan wata rahama da zaka gani to ta daga wajen Allah subhanahu wataala ta samu asili ar-rahim shine Allah yana sadar da rahamar sa shi yasa malamai suka ce in Allah ya kawo ar-rahman to ba zai faɗi ba rahmanun bi kaza ba bai da wani muta'alliqi ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi-husban kaga ar-rahman rahmar sa wanda yake ya siffantu da rahama gaba daya babu wata rahama wanda za ta taso daga wani face daga wajen Allah take koda kaga wani ya maka tausayi to daga wajen Allah ne ya sanya wannan rahma din ban sani ba ko mun fahimta ka gani shi yasa ce ar-rahmanu fas'al bihi khabira kaga ar-rahman wanda ya siffantu da rahama mun fahimci wannan da kyau ina fatan mun fahimta to waɗansu kuma sai suka ce da ar-rahman da ar-rahim suna da bambanci ta wata fuska bayan cewa ana sadar da su sai suka ce ar-rahman shine mai gamammen kyauta kamar yadda muke jin ana koyawa a makarantu kamar yadda kuma muka yi koyo ga malaman mu ar-rahim shine mai kebabben jinkai a ranar tashin alkiyama kenan ma'ana sun dauki ar-rahman yana da alaka ne da duniya ar-rahim yana da alaka ne da lahira sun kafa hujja kuma da waɗansu abubuwa wanda kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa da wasu ayoyi wa kana bil mu'minina rahima Allah yana jinkan mu'minai kina a lahira amma a nan duniya yana jinkan mu'minai yana jinkan kafirai shi sa ar-rahman shi yasa ake cewa duniya rahmaniya ce waɗansu malamai sun tafi cewa wannan ra'ayin yana da rauni domin wato da ar-rahman da ar-rahim duka suna da alaka da duniya suna da alaka kuma da lahira ma'ana kasancewa Allah yana da rahama a duniya sadar da ita kuma wato abin nan ar-rahim shi kan shi yana da alaka da lahira don ya ce yana alaka da duniya afwan misali ba kibantacce ne a lahira ba don ya fada a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم to kaga ne inna allaha haqiqa allah bin nasi game da mutane la raufur rahim kaga rahimun nan yazo ga annas sai wadansu malamai suka ce to kidan kaga a ce rahim yana da alaka ne da lahira wannan zance ne mai rauni sai wadansu wasu wancan ra'ayin suka ce ba mu saka muku ba domin nan bin nasi nan lalle annas ana nufin mutane amma nan ana maganin masu imani ne don an ce wa ma kana allah li yudhi'a imanakum kinan nan annas amun ne makhsus to sai waɗancan suka ce to mun ji wannan amma kuma muna da wani dalili bayan wannan shine akwai wata aya a cikin wato suratul hajj alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amri wayumsiku as-samaa an taqa'a ala al-ard illa bi idhnihi inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim to kaga nan alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ard buku ga Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai ba ka ku ga hore abin da ke cikin sammai da kasai ba wai ya shafi musulmi bane ya shafi ma kafirai dan yanzu duniyar ma a hannun kafirai take wal fulka tajri fil bahri bi amri jiragen ruwa nan al fulk wani lokaci ana nufin jirgin ruwa daya wani lokaci kuma ana nufin jirage shi yasa al fulk yana iya zuwa akan wato ma'anar daya kuma wani lokaci yana zuwa al fulk ma'ana jiragen ruwa masu yawa nan ana nufin jiragen ruwa masu yawa domin ba wato nan ana magana al umma ce bani adam kinan ku ba jirgin ruwa guda ne suke amfani da shi ba amma a cikin suratu hud da yace annabi nuh wa yasna'u al fulka kaga nan yasna'u yana kera jirganyar ruwa ma'ana kenan ba wai jiragen ruwa masu yawa bane yake yi wal fulka tajri fil bahri bi amri kina Allah ya hore muku kinan wasakhara lakum al fulka tajri fil bahri bi amri ya hore muku jiragen ruwa wanda suke tafiya a cikin wato tekuna ko cikin ruwa sama ruwa bi idnihi da izinin Allah wayumsiku as-samaa Allah yana rike da sama an taqa ala al-ard ay Allah taqa ala al-ard dan ka tafadi akan kasa ta fadu illa bi idnihi sai da izinin sa sai ce inna Allah bin nasi la raufur rahim Allah game da mutane kaga nan raufun mai jinkai ne rahimun mai tausayi to kaga wagga ni'imomin da aka fada an kawo ar-rahim kuma suna da alaka da duniya wannan yake nuna cewa a ce rahiman yana da alaka ne wato da lahira ne kawai malamai suke cewa to wannan gaskiya ra'ayin yana da rauni wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai kenan cewa ar-rahman shine yafi nuna mubalagha a dukkan su siyagul mubalagha ne ma'ana da ar-rahman da ar-rahim sai dai bambancin su wannan yana nuna Allah ya siffanto da rahama ba tare da an ta'allaka ta da Allah yana sadar da wannan rahama ga bayinsa ba shi ko ar-rahim yana da alaka da sadar da rahama zuwa ga bayinsa wannan shine bambanci sannan kuma dama za a fara da mafi girma misali ko wanda suka ce a'a wannan ya danganta daga uslubi wani lokaci za a fara da karami aje zuwa ga babba idan muka duba malamai suna kiran sa uslubut taraqqi da uslubut tadalli uslubut taraqqi shine a fara da karami sannan aje zuwa ga babba uslubut tadalli za a fara daga sama ayo kasa kuma dukkan su alqur'ani yana iya amfani da su a kowane fage inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin kaga ala ibrahima sannan aka ce ala imrana alhali ko ala ibrahima suna gaban ala imran kaga wannan ya zamanto wato an faro daga sama sannan aka yi kasa misali idan muka dauki wannan kuma nan zamu hankalta ma an kalli zamani shi yasa tunda ali ibrahima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su ana iya fara da su amma sai kazo da ala adama wa nuhan wa ala ibrahima sannan aka yi kasa an kalli tartibin su na zamani akwai lokacin da kuma za a canza sai a fara da karami sannan aje zuwa ga babba kamar yadda za a kawo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi hakika Allah da malaikunsa kaga sai aka fara da Allah aka fara da babba sannan aka je zuwa ga malaiku wani lokacin kuma wannan shine cikin uslubu wato na at-taraqqi uslubu at-tadalli wani lokaci za a fara da na ƙasa an gane ko sannan wato za a fara da na sama sannan ayu ƙasa wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin kaga lokacin da muka rike alƙawlin annabawa wa minka gare ka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min nuhin sannan kuma da annabi nuh kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine shugaban annabawa sai aka fara da shi sannan aka ji kasa kinan shi ma wannan uslubu taraqqi ne wato abin nan an fara da babba sannan aka je ga waɗanda suke bayan sa amma a wani lokaci sai a fara da na kasa ina fata an fahimce ni sannan aje zuwa ga na sama wannan kuma shi kuma akwai dalilin da ke sa a yi shi domin ba dan saboda hankalta akwai dalilin da suka sa aka gabatar da wani akan wani misali a cikin suratul baqara yanzu misali yake zo mini na at-tadalli Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإذ قال إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وعهدنا إلى إبراهيم من أجي الكولي أن إبراهيم أن طهر بيتي وإسماعيل لإسماعيل أن طهر بيتي كسركك جدانا أنا نفن كعبا كنا ناكي للطائفين قمصين طوافي والعاكفين da masu yin i'tikafi a can cikin suratul hajj sai an ka ce wal qa'imina sai an ka ce war ruk'a'i sujud da kuma ar-ruk'a masu yin ruku'i da as-sujud masu yin sujada to kaga da an ka ce li ta'ifina masu yin tawafi wal akifina da masu yin i'tikafi war ruk'a da masu yin ruku'i as-sujud da masu yin sujada idan muka duba ruku'i da sujada abubuwa ne waɗanda su ne sallah kenan ko sallah tafi yin tawafi domin cikin buniyal islamu ala khamsin misali an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kamar da yazo cikin hadisi cikin sahihul bukhari da muslim hadisi na ibn umar radiyallahu anhu an gina musulunci akan gimshikai guda biyar kaga ruku'i da sujada abubuwa ne waɗanda za a ce sallah ake nufi da su don mutum ba zai yi ruku'i kacal ba duk da yake ita sujada ana iya yanta ko ba cikin sallah ba mutum yi sujudu shukuri to amma nan ibara ce ta sallah to kaga kuma an ce li ta'ifi daga masu tawafi wal akifi da i'tikafi alhali ko sallah ta fi i'tikafi an gane ko ta fi tawafi daraja amma kuma sai aka fara da na ƙasa aka je sama wannan shine misali wanda nake son in kawo to amma anan kuma me yasa aka fara da tawafi aka je ga ruku'i sannan aka je ga sujada li ta'ifi daga masu tawafi sai malamai suka ce jeran tuwar da aka yi musu akwai wata balaga da ta sa aka saba ma wannan shine ta'ifina saboda tawafi ba a samun shi a duniya kaf in ba a makka ba in dai tawafi ne na gaskiya domin ka'aba wadda Allah ya yarda da ita ita ce ka'aba wadda ke makka duk wata ka'aba wadda za a yi ko aka yi a yanzu ko za a yi zuwa gaba duka fake ce ta banza ce to shi yasa sai aka fara da abin da akhassu ba a samu shi in ba a Saudiya ba ko a Saudiya kuma sai a Makka kuma ko a Makka sai a haramin Makka wal akifina da masu yin i'tikafi shi kuma i'tikafi aka biyo da shi saboda shi ku ba a samu shi sai a ina sai a masallatai waɗanda ake yin jumu'a a cikin su duk da yake akwai malaman da sun tafi cewa i'tikafi ba a yin shi in ba masallacin Makka da na Madina ba da kuma masallaci na Qudus saboda wani wasu hadisai da suke nuna wannan an gane ko duk da yake malamai sun nuna cewa wannan ra'ayin ra'ayi ne musamman daga cikin mu'asirin ma akwai masu wannan ra'ayi irin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani da ake cewa babu i'tikafi sai waɗannan masallatai guda uku aka ce nan la nafiya ce lilijinsi amma amun ne makhsus an yi takhsisin sa domin la nafiya lilijinsi wani lokaci tana iya zuwa kuma ayi takhsisin ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul baqara ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humud zalimun ya ayyuhalladhina amanu ya ku dan da kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abinda aka muka arzita ku min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani wini yazo la bay'un fihi babu saye da sayarwa kaga nan la lafiya lil jinsi wa la khullatun babu abokantaka wa la shafa'a babu cito da wannan neman mu'tazila da khawarij da waɗanda suka tafi akan ra'ayi suke cewa to ai babu cito ran tashi alkiyama tunda an ce la bay'un an kore kowane irin sayi da sayarwa wala khullatun babu abokantaka wala shafa'a babu cito to kaga idan baka san yadda ka'idodin ilimi suke ba sai su huce da kai sai a ce musu a'a nan la lalle ta kore kowane bai'u amma ba kowane irin bai'u na aka kore ba akwai bai'u ran tashi alkiyama ko mutun dan qur'aniyun ne ko dan khawarij ne ko mu'tazila ne ma ko ma wace akida yake yi waɗanda suke inkarin ceto ranar tashin alkiyama dan su kafirai ba su ma yi imani da kiyamar ba to ina bai'u ga aya ta alqur'ani ba hadisi ba ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن kaga Allah yace ya ku wadanda kuka yi imani kuna son in gaya muku wani kasuwanci mai riba wanda zai tseratar da ku daga azaba mai radadi to ga abinda za ku bayar tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon sa annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وتجاهدون في سبيل الله كما تكين كاسوانتين دا داكو يدى الله كو يجهادي دان أوكا كريم الله دان الدين الله يتغبا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم دوكيو ينكو دكما كاوننكو ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وننشيني الخيري غريكو بما في الخيري با بمين رشن ينبا الخيري بني غريكو rashin imani hasara ne shi yasa nan khairun ba ta zo ne tana nuna ga wannan yafi wannan alkhairi ba duk da wadansu malamai suke cewa a'a in ma shedan ya nuna muku to wannan alkhairi ne to ga abin da yafi sa alkhairi amma dai kawai abin da yafi zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun har in kuna da sani to yaghfir lakum dhunubakum shi ko Allah ga abin da zai baku zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya shigar da ku aljanna kenan kaga wannan ya nuna cewa akwai kasuwanci ran tashi alkiyama amma ba irin wanda kake tunani ba a nan duniya misali na gaba wani tana yawa zai cewa wannan bai yadda da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yake cewa inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sai rayukan mutane kawunan mutane da kuma dukiyarsu zai ba su aljanna kagani yace yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن اوفى بعهده من اوفى بعهده من الله ستفستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به كوي بشاره da cinikin da kuka yi da Allah kuma wannan cinikin a kiyama ne zai tabbata kenan kaga cewa babu sai da sayarwa a ranar tashin alkiyama a'a ba na an kore dukkan jinsin amma ana nufin ba kowanne ba kuma wadannan ayoyin na alqur'ani abu nabiyu wala khullatun sannan kuma babu abokantaka ba wai ana nufin babu abokantaka ranar tashin alkiyama ba a'a akwai ta amma wanda take da amfani ita ce abokantaka wato ta imani kuma wannan nassi da alqur'ani ma ya tabbatar da wannan al-akhilla'u yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin abokanan juna ranar tashin alkiyama makiyan juna ne illa al-muttaqin kaga ya cire abokantaka ta masu imani to sannan wala shafa'a akwai ceto wanda Allah ya yarda da shi man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni mala'iku Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada to da haka fahimtar irin wannan zai sa musulmi da dama su rage waɗansu jayayya saboda za a iya fahimtar menene ake son a ce amma rashin fahimtar juna da rashin ka'idodin ilimi ya sa sabani yayi yawa wani lokaci kuma har ana ketare iyaka ana kai ga mutuncin mutane ana kai ga cin mutuncin juna ƙarshe kuma abinda musulunci ne bai yarda da shi ba to da haka dai wannan na kawo shi don saboda mu nuna cewa wani lokaci ana iya farawa daga sama ayi ƙasa wani lokaci ana iya farawa daga ƙasa ayi sama kamar abinda malam ya kawo kinan ba shine kowane lokaci yake kasancewa ba wallahu ta'ala a'lam to madalla sai mas'ala ta biyu da malam ya kawo shine cewa a cikin fatiha an kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suka ce kaifa quddima al'ibadatu 'ala al-isti'ana ya akai aka gabatar da ibada akan neman taimako wal isti'anatu muqaddama amma a zahiri idan muka duba neman taimako shine ya kamata a gabatar a hankalce kuma kamar al'amari idan kana son kai wani aiki sai ka nemi a taimaka ma don ka gabatar da aikin li'anna al'abda yasta'inu billahi 'ala al'ibada domin bawa yana neman Allah ya taimake shi akan ibada fayu'inuhu Allahu ta'ala 'alayha sai Allah ya taimake shi akan haka to kuma sai an kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai aka fara da Allah kai kadai muke bauta ma sannan kuma Allah kai kadai muke neman taimakon ka saboda kalima ta alifun wa sin wa ta tana da ma'anoni a cikin larabci kusan sun kai guda 13 zaka iske fi'ili na al'aunu shine taimako to ista'ana ya nemi taimako ghafara ya ghafarta istaghfara ya nemi a ghafarta masa fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara masa khabara ya bada labari istakhbara ya nemi a bashi labari sannan kuma fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi shi yasa aka sanya mata tambaya suna al-istifham to anan sai mu duba mu gani kuma shi yasa SS ake kiran su al-istikhbarat masu neman labarai don saboda su san in akwai masu son su kitsa wata banna a cikin al'umma anan nace SS da turancin English ajan sekare ake cewa da faransanci idan muka duba kenan asalin wannan na alifin wasin wa ta tana nufin talab amma ma'ana 13 take dauka kenan kada mutun ya san ma'ana daya yaji yace sauran kuskure ne to Allah kai kadai muke neman muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimakon ka ya kamata a ce mu nemi taimakon Allah dan saboda mu gabatar da ibada to sai malamai suka yi maganganu da dama zan kawo wadanda malam ya kawo daga ciki ya kawo cewa alwawu la tadullu ala tartib ita wawun a cikin yaren larabci la tadullu ala tartib ba ta nuna jirantawa muna da harufa na atof a larabci guda uku na farko muna da wawun wadanda suke yawan maimaituwa nake nufi muna da fa'un muna da summa to wadannan harufan atof ne amma akwai bambanci tsakankanin su misali ita summa تفيد العطف مع التعقيب شيني فاء تفيد العطف مع التعقيب اتا فاء تانا نفين ابين يا ابكو سنن ونن يزو باين سكايس اي اذا نتي جاء محمد فأحمد انا نفين دا محمد يزو كايس اي احمد يزو اما اذا نتي جاء محمد ثم احمد محمد يزو سنن احمد يزو يانونا اكوي وتتزارا كوراتا اسكن كانيسو اذا كما نتي جاء محمد واحمد تو تانا يوا محمد شيني يزو سنن احمد يزو ينا يوا احمد شيني يزو سنن محمد يزو كينن عطفي سوكي نوفي اما كووني daga cikin su ya saba ma wani ta fuskar ma'anar da yake bayarwa to amma duk da haka sai malamai suka ce akwai abin da ya kamata mu fahimta na farko shine cewa ita fa'ul din da muka ce abu yana zuwa kai tsaye za a hankalta man zuwan sa kai tsaye ga al'ada ألم ترى أن الله سخر لك واتو ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة بكا ألا يا سوكد روابا دقا سما فتصبح الأرض مخضرة سيك أسا تقوما سنوا تقوما كوري ما أنا حكي يافتو أبين دا أكي نفي أنا نباوي كوي دا سوكد روابا دا في تسئرو دومين ينا أوكا لوكا تيوان دي داتي أتي يان أوكا تو هكاً ثم ita tana nufin summa tsakanin wannan da wannan akwai dan lokaci to amma kuma ba shike nuna cewa ba kullun haka take zuwa a'a ma'anarta na galibi in an ce jaa muhammad thumma ahmad chilas muhammad chini zai fara zuwa tunda shi aka fara fada sannan ahmad yazo bayan sa amma wannan ba kowane lokaci bane wani lokaci ana saba mishi zaka fahimce shi ta hanyar siyaqi da qarina ya zamu fahimci wannan sai mu koma cikin suratul balad allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة نا الله إذن تن نا أدم ميسا بيكوس أما عقبة با سيفسر راش أبو بوا مسوه حلر كوس أوا أنقاليكو أسلين عقبة شيني أبن ذي ذمن توشا مكي دومين ين الخيري zaka samu shamaki mai yawa shedan zai zo da kuma mutane su tattare ka hatta da rayuwarka sai kai ta yawan waswasi fakku raqaba ayi abin nan entar da bawa au it'amun fi yawmin dhi masghaba ka ciyar ranar da take wato ta yinwa ba sai wannan ranar ake son a ciyar ba amma dai wannan an fade ta ne saboda ita ce ake buƙatar ciyarwa sosai a cikin ta yatiman za a ciyar da miskini za maqraba wanda an makusanci ko ba makusanci ba idan ba mai hali bane ana taimaka mishi amma marayin da an bar masa dukiyar da ta ishe shi ba sai an taimaka masa ba marayin da aka bar ma misali miliyan 100 ko biliyan 1 zancen neman masa taimako ma ai kuma an bar godubin da ake akan shi thumma kana min allazina amanu yatiban za maqraba aw miskinan za matraba koko miskini wanda yake ma'abucin talauci sai Allah ce thumma kana min allazina amanu sannan ya kasance daga cikin wadanda suka yi imani to kaga nan thumma ta tashi daga asalin ma'anarta yana nufin thumma kana min allazina amanu ai ya kasance daga cikin masu imani alhali ko sai an yi imani sannan wadannan ababen suke amfanin mutum to sannan ita wawun tana nuna cewa kawai an yi ataf amma ita wani lokaci wanda yazo farko yana yiwa shine na farko sannan na biyu wani lokaci wanda yazo na farko tana yiwa shine na karshe ya zamu fahimci wannan shi ma yana da buƙatar mu bada misalai da dalilai kuma musamman da ayoyin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul furqan wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama akwai mutanen da suke kwana yabituna li rabbihim suna yin sujada ga ubangijinsu wa qiyaman kuma suna tsayuwa to kaga a tsarin sallah duk indai sallah ce ta masu hankali sai an fara qiyaman an yi tsaye an yi karatu sannan ayi sujjadan amma sai Allah ya ce walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama idan baka yarda da wannan ba a cikin suratu ali imran Allah ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya maryamu yake maryamu qunuti li rabbiki ki da'a ga ubangijinki ko kuma ki yi sallah a wanda dunsu malamai suka fassara domin sallah tana daga cikin da'a wasjudi ki yi sujada warka'i ma'ar raki'in ki ruku'i alhali ku cikin sallah sai an yi ruku'i sannan ayi sujada duk da yake dunsu malamai sun ce a nan warka'i ma'ar raki'in ana nufin tayi sallah tare da jama'a wasjudi tayi sallah ita kadai misali na gaba shine wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya kafirai sun ce babu wani abu babu wata rayuwa sai rayuwar mu ta duniya sai sun kace namutu wa nahya kaga namutu zamu mutu wa nahya zamu rayu alhali ku tunda sun ce babu kiyama asalin maganar nahya wa namutu zamu rayu sannan mu mutu duk da yake dan su malamai sun ce abinda ake nufi nan suna nufin namutu zamu mutu wa nahya ƴaƴan mu zasu rayu to amma dai damirin cewa sun kai na mutu mu ne zamu mutu wa nahya wato zamu rayu kina asalin maganar nahya wa namutu domin ba su yi imani da akwai lahira ba sun ce wa ma nahnu bi mab'usin to dan haka wawun batu la tadullu ala tartib kinan da aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na asalin sun shi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud Allah kai kade muke neman taimako gare ka kuma kai kade muke bauta ma kinan muna neman taimakon ka a cikin wato ibadar mu wannan ɗaya ne daga cikin abinda malamai suka yi bayani waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nuhi da al-ibada na at-tauhid an gane ko shine tauhidi kinan sun dauki fa'in ma'anar sun rage shi domin wani lokaci lafazi zai iya zuwa a bashi sashen ma'anarsa ko kuma wani lokaci lafazi zai zo a bashi ma'anar da ta fi ta ma'anarsa kun ga da yanzu da muka yi bayanin cewa sujada wani lokacin ana nufin sallah ko ruku'i ana nufin sallah domin da anka ce wa ruk'a'is sujud ba ana nufin masu zuwa su yi ruku'i bakin ka'aba ba kawai a'a masu sallah ake nufi domin ba za a yi ruku'i shi kadai ba sallah ake nufi kuma wani lokaci sai a rage mata fadin ma'ana domin nan da aka ce ibada su suka dauki cewa abinda ake nufi tauhidi shi kuma tauhidi yana gaban mi yana gaban kowace ibada domin sai kana da tauhidi ingantacce kake neman taimako a wajen Allah wanda yake shari'a ta yarda da shi ba neman taimako ba wancan na banza ko na shirka ko kuma wanda bai dace da shari'a ba ina fata an fahimci ni kina anan abinda ake son a ce cikin wannan aya alqur'ani ba kuskure bane yayi da ya kawo neman taimako akan wato abin nan anan kuma akwai wani bayani mai muhimmanci shine cewa da aka ce Allah kai kadai muke neman taimako gare ka to ta waɗanne hanyoyi Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda ake neman taimako a wajensa akwai hanyoyi da ya shirya wasta'inu bis-sabri was-sala ku nemi cin nasara ku nemi taimakon Allah bis-sabri da hakuri was-sala da kuma sallah kenan suna daga cikin hanyoyin da shari'a ta bada dama a nemi taimakon Allah da su ana neman taimakon Allah ta hanyar addu'a ayi roƙi Allah subhanahu wataala to anan kuma tunda an ce Allah kai kadai muke bauta ma to kidan bai dace a bauta ma wani ba tare da Allah subhanahu wataala duk wanda ya hada wani tare da Allah ya shirka ya kafirta wal iyazu billah kuma duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta mishi ba to amma iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako alhali ko dan adam yana neman taimakon wani babu wani mutum a duniya babu wata kasa a duniya wanda ba ta neman taimakon wata kasa to shin zuwan nan bayan mun ce Allah kai kadai muke neman taimako gare ka to kinan wannan mun saba ma Allah in muka je muka nemi taimako a wajen wani kinan bai dace mu je wajen likita ba mu ce taimaka mana da magani bai dace ba kana da wata larura ka je wajen wani mai kuɗi ka ce taimaka maka bai dace ba dai ka nemi taimako ga kowa in ba ga Allah ba a'a ba haka ake nufi ba ba mu neman taimako sai ga Allah ta hanyar da Allah ya shar'anta Allah ya yadda ya san da dan adam bai ishi kansa ba shi yasa ya ce ya nemi taimako wajen wani amma kada a saba ma shari'a shi yasa ya halatta ka nemi ai maka addu'a ka samu arziki amma baka isa wato bai halatta baka ce wane ya baka arziki dan ba mu ba da arziki sai Allah amma Allah na iya sa wani ya zan sanadiyar kai arziki ban sani ba ko mun fahimci wannan ina fata an fahimci ni kenan dan ka je wajen doctor ya baka magani baka ce a'a ka saba ma iyyaka nasta'in dan ka je wajen wani ka ce ya taimaka maka da wani abu ko ilimi ko kuma kuɗi ko abin da ya kama da haka in dai mutumin yana da shi kuma nashi ne kuma ya cancanta ya taimaka ma kuma ba wanda zai cutar da addini bane ko ya cutar da kai ya ga ma duniya to wannan abu ne wanda yake mai kyau to dan haka kenan shari'a bata hana aje neman taimako ba wajen wani dan kada muni mutun ya je ya ce a ai an ce an hana neman taimako wajen kowa in ba Allah ba, dan haka ni ba zan nemi taimako wajen kowa ba. Idan kai haka dan ba gaskiya bane, matarka za ta taimaka maka, ƴaƴanka za su taimaka maka cikin tafiyar rayuwa, makotanka za su taimaka maka da sauransu. Ina fatan dai mun fahimci wannan mas'ala da kyau gurgudun abinda Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu. Waɗansu bayanan ina ƙara su ne saboda kada mutum ya koma cikin littafin bai ga waɗanga bayanan ba ya ce a'a to ai na ce ga a'a za mu yi amfani da waɗannan littafai su ne umda, amma ina ƙara waɗansu bayanai don saboda mu ƙara fahimta. Wallahu ta'ala alam. Malam Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi ya kawo mas'ala ta uku a cikin suratul Fatiha. Yace an ce ihdinas siratal mustaqim, al-muradu bis siratal mustaqim al-islam. Me ake nufi da siratal mustaqim? Waɗansu malamai suka ce musulunci ake nufi, waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da as-siratal mustaqim shine al-Qur'an, waɗansu suka ce abinda ake nufi da as-siratal mustaqim tariqul janna, ita ce hanyar aljanna, ko ba haka ba? Waɗansu kuma suka ce wato bayan waɗannan waɗanda malam ya kawo, sannan kuma waɗansu sun ce abinda ake nufi da as-siratal mustaqim ita ce sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To anan kafin in shiga inda magana take ta ƙarshe, shine cewa akwai abin da ake kira at-tafsiru bil misal. Duk lokacin da aka samu sabani yana da kyau ka gane sabani kala biyu ne. Akwai abin da ake kira ikhtilafu at-tanawwu', akwai abin da ake kira ikhtilafu at-tadad. Ikhtilafu at-tanawwu' shine wannan ya faɗi wannan magana, wannan ya faɗi wannan magana, wannan ya faɗi wannan magana, amma a ƙarshe ana iya hada su, to wannan ba sabani bane. At-tafsiru bit-tamthili waɗansu malamai suke kiran shi. Akwai ikhtilafu at-tadad shine a samu sabani wanda abubuwa sun ci karo da juna. Shi yasa idan ka shiga cikin littattafan tafsiri zaka iya iske magana 40 wani lokaci, amma duka ana iya hada su, wannan ba matsala bane. Idan an ce wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, idan zamu iya hada su wannan ba problem bane. Amma sabanin da ake tarjihi shine wanda wannan ya faɗi magana da ta warware wannan, ta ci karo da ta wannan, ba za a iya hada su ba. To shi yasa anan malamai sun yi littattafai, kaga asbabu ikhtilaf al-mufassirin, ikhtilaf al-mufassirin, akwai wani malami Funaisan na ƙasar Saudiya yayi risalatul doctorate a cikin wannan. Akwai asbabu ikhtilaf al-muhaddithin, wani malami da ake kira Khaldun al-Ahdab yayi littafi kan wannan. Akwai asbabu ikhtilaf al-fuqaha ko fiqhul khilaf, idan ka duba akwai wani malami professor na fiqhu a ƙasar Saudiya Asadullah al-Zahir ya faɗi waɗansu daga cikin su. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi littafi Raf'ul Malam an a'immatil a'lam. To almuhimmu dai sanin ma wannan ilimin zai taimaka muna, musamman in ka dauki littafin Ibn Rushd Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yayi bayani kan dalilin da yasa zaka zai kawo mas'ala, ya faɗi dalilin da yasa aka yi sabani, kuma ya rajja hadda wanda yake so. To kaga wannan zai taimaka ma dalibin ilimi ya san yadda ake tattauna mas'aloli na ilimi, kuma ya gane wani lokacin sabanin ba sabani bane na cin karo da juna, a'a sabani ne wanda ana iya hada shi. To anan abin da nake son na ce kafin mas'alar mu ta ƙarshe, saboda lokacin mu ya fara matsowa, da waɗanda suka ce musulunci ake nufi, da waɗanda suka ce alqur'ani, da waɗanda suka ce hanyar aljanna, da waɗanda suka ce sunna ake nufi, duka maganganun su ba su ci karo da juna ba. Don shi musuluncin alqur'anin da sunnar ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne musuluncin. Sai abinda an kai istinbati daga gare su zai koma zuwa gare su. Sannan kuma idan muka ce hanyar aljanna, ba yadda za a yi ka gane hanyar aljanna in baka bi alqur'ani baka bi sunna ba. Kenan waɗannan maganganun ba su ci karo da juna ba, suna cika juna ne. To sai kuma mas'ala wadda shi malam ya kawo ta, yace wal mu'minuna muhtadun, su mu'minai ai sun shirya, domin duk wanda ya rika musulunci ya shirya, duk wanda kuma bai rika musulunci ba bai shirya ba. An gane ko? Muhtaduna ila zalik, fa ma ma'ana talabi alhidayati lahum biqaulihim ihdinas siratal mustaqim. To ya za a yi kuma a ce su ce Allah ya shiryar da su, alhali ko duk suna akan shirya, wanda bai da shi ne ya kamata ya nema. If fihi tahsilul hasil, domin abinda a tabbace ne ake nema, kinan ko kaga abin bai yi ba. To kinan musulmi su ce Allah ya shiryar da su, to kinan abinda suke a kan shi kinan ma ba shari'a bane. In ko shari'a ne, to dan me suke cewa ihdinas siratal mustaqim? To malamai sun yi bayani akan wannan mas'ala da yake magana ce mai yawa, amma dai a gurguje waɗansu suka ce abinda ake nufi Allah ya tabbatar da su, domin in ka shari'a kana neman Allah ya tabbatar da kai. An gane ko? Domin ana kallon ƙarshen mutum ne, muna fatan Allah ya kyautata ƙarshen mu da mu da magabatan mu da kuma bayan mu. Shi ne abin da su malamai suka tafi akan shi. Allah yana ƙara shari'a, wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yazidullahu allazina hatadaw huda. Shi ne abin da ake nufi, abin da ake son a ce kenan. Ibnul Qayyim a cikin littafin sa Madarijus Salikin shi ya tafi cewa a'a ihdinas siratal mustaqim, Allah ka ƙara fayyace muna, domin babu wanda zai cewa ya shari'a 100% ya fahimci musulunci. tana yiwa can kana da ilimi nan banna ce kake yi to kinan kullun kama ilimi ne kullun kana neman ƙarin ilimi dan saboda ka gane hanyarka har ranar da zaka shiga aljanna kinan kana akan hanya anan musulunci kana gane wadansu mas'aloli har a zo ranar tashin alkiyama a shiryar da kai hanya aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah to wannan shine abinda Ibn al-Qayyim shi ya tafi akan sa to dan haka neman tabbata ne a ƙarshe zamu ga cewa ayoyin alqur'ani suna da irin wannan usulubi zaka ga malamai sun yi sabani wajen fassara su zaka ga misali ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ku wadanda kuka yi imani ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzon sa to kaga mai imani ku bai zaji a ce yayi imani ba wadansu suka ce ahlul kitabi ake nufi kina ɗan ahlul kitabi ne saboda su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi yasa aka ce su yi imani idan kuma a'a ba su ake nufi ba masu imani ake nufi kenan ku ƙara dagewa akan imani haka zaka fahimci lafuzan alqur'ani zaka iske wani lokaci na kawo wannan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina sai an kace man amana billahi bayan ku an ci can innal ladina amanu kaga alqur'ani yana da wannan ya zo a cikin suratul baqara ya zo a cikin suratul al-maida babu lokaci ya zo a cikin suratul hajj zaka ga irin waɗannan uslubin innal ladina amanu suna a ce man amana to kaga ni yana da kyau mu fahimci wannan da kyau cikin suratul al-maida ya zo cikin suratul baqara ya zo an gane ko to dan haka dai ya ku yan uwa musulmi wannan shine fahimtar lafuzza yana rage rigima tsakankanin musulmai kuma yana taimaka wa mutum ya fahimci alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kyau da kuma wato littattafan musulunci kuma ya rage rikici tsakankanin musulmi da soke-soke lokacin mu ya matso akwai mas'ala guda da ta yi saura ba za mu samu ƙari ta ba cikin suratul fatiha nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba insha Allah na uku in Allah ya nuna mana abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان
شاء الله تبارك الله
زاريا تني 48
انت بعمل 48
في شيء 48